Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, 60 masu sauraron mu a jahurar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Radol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Za a ji yadda har yanzu wasu ƴan siyasa ke canza sheka a Najeriya a ƙurarren lokaci.
Bayan tattaunawa da na yi da wasu daga cikin magoya baya, na yanke shawara a yau 12 ga watan 11/2018 yan haƙura daga ci gaba da zama memba a cikin jam'iyyar.
To ko menene tasirin ɗaukar wasu matakan tsaro waɗanda wani sa'in kan janyo zargin bita da kullun siyasa? Za a ji. To yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyanar ayi kan tasirin ɗaukar matakan tsaro da kan janyo zargin bita da kullun siyasa ɗin, kamar binciken jirgin sama da jami'an tsaron Najeriya suka ce suka yi jifa-jifa, wanda a wannan karan binciken ya fada kan jirgin saman a tiku. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. A yau Litinin, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar An San Suu Kyi saboda gwamnati ta yi a kan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. A wata wasiƙa da sakatare general na kungiyar ta Amnesty ya aikawa da Suu Kyi a jiya Lahadi, ya ce a matsayin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, wacce jakada ce wajen nuna sanin ya kamata, tunaninmu shine za ki iya amfani da mukaminki ki yi Allah wadai da rashin adalci da kika gani musamman a Myanmar. Wasiƙar ta ƙara da cewa ba mu ji daɗi ba da muka gane cewa ba za ki iya zama wakilar samar da makoma mai kyau ba ta hanyar kare haƙƙoƙin bil'adama. A can baya da ta yi magana, Suu Kyi ta wanke dakarun ƙasar daga zargin da ake masu, inda ta ɗora laifi kaɗan a kan sojojin ƙasar da ake zargi da aikata laifuka. Mummunar wutar daji a jihar California da ke yammacin Amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau Litinin, inda har ta kashe mutane 31, yayin da hukumomi ke cewa ban san inda mutane 228 suke ba. Dubban masu kashe gobara sun yi ta ƙoƙarin shawo kan wasu ɓangarorin wutar da ke ci a Sacramento, babban birnin jihar ta California, wacce ta faru a makon da ya gabata, inda ta kashe aƙalla mutane 29. Jami'an kashe gobara sun ce an shawo kan kashe 25 cikin 100 na wutar, yayin da aka yi ƙiyasi ta laƙume wasu gine-gine 6,600. Wannan ita ce mummunar wutar daji da ta fi ɓarna a tarihin jihar California. Hukumomin sun umarci mutane da su fice daga gidajensu da ke ɓangaren gabas na jihar ta California, inda makotan garin Chico ne mai yawan mutane 93,000, yayin da iska mai tafiyar kilomita 56 take rura wutar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015, yayin da ake nuna fargaba kan ko sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar. A yau Litinin, hukumar wacce ake kira da IAEA a takaice ta wallafa waɗannan bayanai a rahotannin da take fitarwa na zango-zango a makon da ya gabata. Amurka ta sake maido da takunkuman waɗanda a baya aka ɗage su bayan da Iran ɗin ta cimma wata matsaya da wasu manyan ƙasashen duniya shida. Sabbin takunkuman sun maido da haramcin da aka saka a kan sayen man fetur ɗin ƙasar ta Iran, wanda yana ɗaya daga cikin tattalin arzikin ƙasar. A farkon shekarar nan, shugaba Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce ya ce ta nuna matuƙar sassauci a kan Iran. Faɗa ya ɓarke a titunan ƙasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jiragen ruwa ta Hudaida tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran da kuma sojojin ƙawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta. Rahotanni sun ce akalla fararen hula 7 suka mutu a wannan faɗa. A jiya Lahadi, wani jami'i daga cikin sojoji masu goyon bayan ƙasar Yemen ya ce manufofin sojojin shine kakkaɓe 'yan tawaye daga birnin, wanda suke rike da ikon yankin da tashar jiragen ruwan take, inda ta nan ne kusan dukkan kayan abinci, magunguna da kuma sauran kayayyaki da ake kawowa fararen hula yake shigowa.
Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, za mu fara da zangon ne a Kaduna, Najeriya, inda ba zato ba tsammani ɗan takarar gwamnan jihar canza sheƙa Isa Lawal Ikara gare ka.
A yayin da 'yan siyasar da suka lashe zaben fidda gwani a jam'iyyunsu daban-daban ke shirin fara gangamin yakin neman zaɓe daga ranar 1 ga watan gobe a jihohin wannan ƙasa. Yanzu haka wasu 'ya'yan jam'iyyun da aka yi wannan tafiya da su suna ci gaba da canza sheƙa. Dr. Muhammad Sani Bello mai nan zazzau ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, kuma ya janye maganar takarar gwamnan shi a jihar Kaduna ne, inda suka haɗa ƙarfi da wanda ya lashe zaben fidda gwani Honorable Isa Ashir Kudan. Amma dai ya ce rashin amincewa da rubuta yarjejeniyar da ta sa ya janye takarar gwamna ya mara wa Isa Ashirin baya ta sa ya bar jam'iyyar PDP yanzu.
Dalili na farko, akwai maganganu da suka taso wanda yake na san kun taɓa ji, wanda suka shafi sahihancin takardu da shi ɗan takararmu ya gabatar domin shiga wannan zaɓe na 2019 mai zuwa. Na yi tsokaci a kan wannan da nufin gyara, amma an samu rashin fahimta. Dalili na biyu, lokacin da muka zauna muka yi sulhu, waɗannan abubuwa da muka yi sun haifar da wasu yarjejeniyoyi. To, mun nemi a rubuta wannan yarjejeniya saboda gudun mantuwa ko gudun runto, ko kuma a ce ba ma za a yi ba. Wannan roƙo da muka yi na a rubuta yarjejeniya har yanzu ya ci tura. A bisa waɗannan dalilai, bayan tattaunawa da na yi da wasu daga cikin magoya baya, na yanke shawara a yau 12 ga watan 11/2018 in haƙura daga ci gaba da zama a memba a cikin jam'iyyar PDP.
To, ko yaya jam'iyyar PDP ta ji da barin wannan jigon jam'iyyar da ke cikin na gaba-gaban da ake ganin da an gwabza da su zai iya lashe zaben gwamna a jihar Kaduna? Alhaji Aliyu Ibrahim Sono shine sakataren jam'iyyar PDP a jihar Kaduna.
No, gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda ko ba komi, duk yawan gidanka a ce kai rashin mutum ɗaya dole ka samu damuwa. Amma tuntuni mun tunanin haka zai iya faruwa saboda irin matakan da muke ganin ya faru. To, bayan abin da na sani akan shi wannan mutum mai nan zazzau shine ya buzo ya janye takara a lokacin da ya fahimci ba zai iya nasara ba, ya janye ya mara ma shi Isa Ashiru baya. Bayan an kuma gama zabe aka yi wasu maganganu wanda yake bukatan a yi su a rubuce. To, ana cikin wannan tsare-tsare da wannan maganganu, kawai shine yanzu muke jin wannan maganganu sun ko jiya din nan na san meeting din da aka yi da shi, kuma yau ma an rabu za a yi ci gaba da meeting da shi gobe. To, musan me yayi dalilin da yasa ya kasa hakuri ya fita ba?
Take-taken ku ne ya ce ya ga ba na amincewa a rubuta wannan yarjejeniya ba ne?
To, wannan tsakanin su ne suka yi magana su biyu, ba a saka jam'iyya a ciki ba, ba a nemi shawaran jam'iyya a ciki ba. Amma dai mai yiwuwa kila tunda mai gidan shi ya riga ya bar jam'iyyar PDP a Kano, muna tunanin dama tafiya tare suke a siyasa. Lokacin da mai gidan shi ya dawo PDP. So, yanzu ba in mai gidan shi ya bata kila zai koma ya bi mai gidan shi ne inda ya tafi.
Yana daga cikin dalilan da yasa ya bar jam'iyyar nan maganar tantama da ake ta takardar ɗan takarar gwamnan ku?
To, ai sai a je a bincika. An magana mu din nan mun ji wannan maganganun da ake yi, mun kira wani ɗan takara, ya yarda ya ce duk mai bincike ya je makarantar da ya yi, ya je ya duba ya gani.
tun bayan kammala zabubbukan fidda gwani a jam'iyyu daban-daban dai a fadin Najeriya ake ta samu rahotannin canjin sheka daga wannan jam'iyya zuwa wata musamman dai mutanen da suke ganin ko dai ba a musu daidai ba ko kuma ba su lashe zaben fidda gwanin ba to kowanne irin tasiri canje-canjen jam'iyyun na 'yan siyasa a wannan kasa dai gamar zaben shekarar 2019 wannan dai ita ce ɗaya daga cikin tambayoyin da mafi akasarin masu zabe da 'yan siyasa ke yi wa juna Isa Lolikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
haka kuma gaida Isa to kamar yadda aka sani dai akwai wasu matakan tsaro waɗanda idan ba a daukawa za a samu matsala to sai dai kuma idan aka tsananta daukawa babu sani ba sabo sai ya zama kuma wata matsalar kuma to ko menene alfanu ko rashin alfanun daukar irin waɗannan matakan ga dai Nasir Adamu Ilkaya tafa da wani rahoto kan wannan al'amarin
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta nuna damuwa ga yadda jami'an tsaron Najeriya suka gudanar da bincike a jirgin da ya dawo da dan takararta Atiku Abubakar daga Dubai bayan shi da jama'arsa sun kammala taron su don tsare-tsaren zaben 2019 a kasar ta Larabawa rahotanni dai sun nuna jami'an tsaron na bangarori daban-daban sun caje jirgin don gano ko da wata matsala dake bukatar daukar mataki duk da haka PDP ta yi ikirarin ba a gano wani abu na laifi a cikin jirgin ba amma jami'an sun yi awan gaba da wasu takardu da kayan campaign na dan takarar ba wata sanarwa daga sashin gwamnati ko jami'an tsaro na nuna cewa an gano wani abu ne ko kuwa a'a amma sanarwa daga ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika ya ce yan adawa ko Atiku sun yi amfani da damar ce don cin ribar yayatawa duniya kawai amma binciken abu ne da aka saba yi yau da kullum kuma in banda shugaban kasa da mataimakinsa ba wanda zai kauce wa irin wannan binciken yanzu a tuna shirin mu mun kawo muku labarin Musan Tajiglar Dala da ake wa campaign din na Atiku biyo bayan babban taron da aka gudanar a Port Harcourt da kuma ma dai zuwa Dubai din sanata Sa'idu Umar Kumo ɗaya ne daga jami'an campaign din na Atiku dake musanta duk wata hulɗa da tsabar dala bare har ya kai ga irin wannan binciken
lokacin da rumbu ta zariya zai samu illa wajen zaben sa to ya dinga kame-kame kenan ya dinga tsinci fadi kenan magana ne na mai neman faduwa don haka bari ya fito ta hanyar wani bata sunan mutum ko bata zaben ko kuma nuna abin a ai za a gani in ma dollar ya suke dollar akwai dollar ko ne dollar wanda fi wanda ke da gwamnati
sakataren APC mai malabu ne ya ce ba abin da ya hada shugaba Buhari da yawa kowa bita da kulli ko Buhari yayi wa Atiku zarra a siyasance
Atiku Abubakar yayi mata bikin shugaban kasar Najeriya a yan Najeriya sun ga rawan da ya taka to babu wani abu sabo wanda ina ga kaman yayi lokacin nasa ai to saboda ga idan wani yace yanzu lokacin sa ne watakila baya Najeriya tsakanin 1999 zuwa 2007 to saboda haka shugaban Muhammadu Buhari yanzu suke kankaragan mulki kuma 'yan Najeriya a shirye suke su kara zabansa
ba da wujin rade raden shirin kutsawa na urar hukumar zabe da magoya bayan APC suka yi wa Atiku ko kuwa jam'iyyar PDP don murde zaben na 2019 don hukumar zaben ta ce hakan ma ba mai yiwuwa bane kuma ta dauki dukkan matakai wajen tabbatar da adalcin zaben da kare na urorinta Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Ta gaida Nasiru an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan batu na binciken jirgin saman Atiku da aka yi ba sani ba sabo kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To da alamar ga wani malami daga Kebbi wake kallai
Muhammad Tukur makeri mata bore
To Muhammad Tukur muna jin ka
Eh Muhammad Tukur makeri mata
To kai kera mata mu ji
ina farka da zuwa da labaran da kuke yi.
To barka kai ma.
Suna ta kiran ku ban samu sai Allah ya sa da ni da ku.
To yau dai ka sa Allah ya sa ka sa mu muna jin ka.
To abin da nake so ga Buhari don Allah ya tausaya a hankali abi a hankali ka san siyasa wata ke.
Haka.
Kowa in yau shi agugu yau ba shi agugu ba.
To baka ganin abin bai shafe shi ba harka ce ta masu tabbatar da tsaro a Najeriya?
Lalalahin su ne.
To mun gode da shawarar ka. Bari mu har yanzu dai muna kyabu din wake kan layi a kyabu ilayen. Wai rike mu a jihar Kebbi? To da alamar layin ka ya katse. Bari mu je Kaduna wake kan layi a Kaduna.
Bayan kalmar shi jarba barka da mashi.
Barka Murtala muna jin ka.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka dai.
To bayan kalmar shi idan dai an yi da wata manufa ne to gaskiya ba mu ji daɗi ba amma kuma ina so ka san cewa ita fa mulki ba ƙarya ba ne kuma tsaro a ƙasa mun ga Amerika ta yanzu haka shugaban Amerika yanzu ba irin binciken da ba a masa amma bai ta da kuma yana fa kan mulki kuma shi ne shugaba ma mu ce wata ƙasa shi ne shugaba na duniya ai siyasa ke na ai in ba kai in kana da gaskiya da kake ka ba wani abu bane to ni na ga wannan ba wani abu bane kowaye a bincike shi shi ba da yake ne tsaro ki a ƙasar nan da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna kun bari mu kada Naija wake kan layi a Naija.
Kuna magana da Saidu Abubakar daga Naija.
To Malam Saidu muna jin ka.
To magana bincike da kuke magana. To ai bincike yayi ya kamata a bincika kowane jirgin da zai zo daga kasa waje zuwa Najeriya don kananan makamai yanzu sun yawa a Najeriya. Ba mu san wanda yake zuwa da su ba.
To mun gode da kai ma gudunmawarka kamar yadda muka ce so muke mu ji. To bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna.
Ka almashi Garba barka da dare.
Barka da warhaka mai rido.
Sunana Alhaji Musan Garo mai rido da rikoda kasuwar kawukan Najeriya.
Haka.
To ni abu da nake so ɗan Najeriya ba su daina ɗaukar tsaro da lafiya da wasu abin da ya danganci tsaro a ce ana danganta yi da siyasa. Maganar wai taketin dan an yi taketin jirgin a ciki abokan ni na ganin ba wani abu ne wanda mutane su ta yawo da shi suna cewa wani shugaban ƙasa ne zai sa a yi ba. Wato ita hukumar tsaro ta Najeriya ba ta damar da mutane ba su yi tunani dan kana ɗan takara ai idan ta ɗan takarar gwamna ka fara cewa zan haɗa kaina da wannan gwamna ba domin tsaro bai a nuna. To ya kamata mutane su daina amfani da wannan damar suna maida abin su maida shi kamar wata siyasa. Don haka ni na ganin dan an yi taketin jirgin Atiku Abubakar bai kamata mutane su yi ta wannan surutu a kai har a tunanin cewa wai shugaban ƙasa shi Buhari ina ma ya san wannan dalilin da zai ce wai ya sa a yi taketin jirgin su abin nan. Ya kamata mutane a riƙa ƙoƙari ana kiyayewa.
Alhaji Musa baka ganin kamata yi a yi ma manyan mutane kyakkyawan zato.
Malaka Almasi.
Muna jin ka.
Ka san shi maganar komai girman ka a Najeriya in dai ba wai kana rike da wani shugabanci bane a Najeriya to kakkai tunanin cewa ka danganta kanka da kowa ai duk babban tsaro misali yanzu dan nazo zan huce da mota ta ka ce mu buɗe buɗin ka daga an gani ko ina zan shiga ai zan huce maka ina san ba matsala gare ni ba ai ba abin da sako a duba idan an mutu ka an ga ba komai ba shikenan huce da kayata dan haka.
To mun gode Alhaji Musa har yanzu dai mun makali a Kaduna wake kan layi a Kaduna. To Malam Bello Sakkwato muna jin ka.
Ai wannan gaskiya siyasa ne kayan da Allah. Siyasa nake cewa ga ministan su a gyara ayin yan sanda da ke zuci saboda suna bin gwamnati ne kawai duk gwamnatin da ke sama su suke wa aiki amma da gaba ta a ciki haka ba gaskiya.
To Malam Bello Sakkwato baka ganin in aka yi wa manya kowa ma zai ce lallai ana tabbatar da gaskiya ba a wariya. Layin ka ya katse. To bari mu je Taraba wake kan layi a Taraba.
Ibrahim Kalamati Garba sunana Umar Mai Galaji daga jihar Taraba.
to Taji Umar, muna jinka.
To a ra'ayina wannan dama a matsayin shugabannin mu na Najeriya, duk wanda ya kama sai mara hukunta ko kuma aiki cikin gurgudu ya kamata da shi, duk wanda ya kamata.
To mun gode Malam Umar. To bari mu je mu kanan da bu ake kalla a Kano.
Kana magana da Muhammad Shehu daga karamar hukumar Rogo, mazaunin garin Kaffar Jihar Aiki.
To muna jin ka Haji Umar.
Haji Ibrahim Kalmar Di Garba, ni ra'ayina a nan shi ne shi kamar Atiku Abubakar, inda dai shi shugaba ne a ƙasa, kuma masu san a tabbatar da tsari da doka da oda, bai kamata ya nuna damuwar shi akan an bincike shi ba. Kamata ya mai gwada misali ga 'yan Najeriya, ya tsaya a bincike shi kuma don an bincike shi abin da aka tabbatar da gaske shi, wannan dai ka ɗauka jirage shi akan irin talakawan ƙasa.
To mun gode sosai da shawararka. To bari mu da Kano mu je mu Bauchi. Wake kalla ya Bauchi?
Lamara wakili sare da karamin hukumar Darazo.
To lamara muna jinka.
To ni bayani da ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa ba wai ana yi don wata siyasa bace. Shi magana ta tsaro baya kan babba ba kan karami, in kuma har za a ce akwai wani babban da ba za a bincike shi ba, to kaga binciken karamin ma ba yi da amfani.
Saboda me?
To saboda shi babba ba zai iya aikata laifi ba kenan.
Haka. To mun gode.
Bincike baya kan mace baya kan namiji baya kan babba baya karami, indiya maganar tsaro ne.
To mun gode, ba sani ba sabo kenan. Bari mu je mu Jigawa. Ke kalla a Jigawa.
Kuna tare da Abdulkarim garin Iliya karamar hukumar Taura.
To muna jin ka Abdulkarim.
To ai irin wannan bincike kowa ma Buhari ba zai fi karsa mai bincike ba. Duk wanda ya kamata za a bincike shi akan wannan dole ne, ba wai ya saba ne.
To wasu gani suke kamar ya kamata a yi wa manya kyakkyawan zato misali.
A manya ai ta kansu aka fara. Saboda kare domin kasan ma ka gani za a zauna da lafiya. Auwa.
To kana ganin
abinda nake gani kenan.
Kana ganin idan ana yi wa manya irin wannan binciken shin akwai wani alfanu tattare da haka?
Wai wannan doka ce, kaga shugabanci ba ruwansa da wannan. Abinda ya kamata ce.
To mun gode sosai. Bari mu tsallaka Jamhuriyar Nijar. Wake kallaye a Nijar?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma mala Alina daga Dogon Dutse a cikin Jamhuriyar Nijar.
To na Dogon Dutse, muna jinka.
To abinda an ra'ayi da bisa ga wannan kace-kuce da aka yi, bisa ga wannan abu, tun da tsaro da aka tsoron kasa a yi, babu zancen a ce kai wani na. In ya za a tabbata lallai an san da shirgin na Atikuna, a bar wasu ɗalibai da bai komi a nan fari, shi an zo kashe kasa, ka a kawun ta ce ta a sata ta ciki. Na gode mu da Amerika, ni da umma mala da gudun shi a cikin ruwan Nijar.
To mun gode mu daga Nijar, bari mu dawo Najeriya, amma makwabciyar abin nan jihar Kebbi, wake kalla a jihar Kebbi. Wa alaikum salam.
Kana Umaru ne daga matattaran wuta ka yanzu.
To muna jinka Haji Umaru.
Hello?
Muna jinka.
Hello?
Muna sauraron ka.
Hello?
To da alamar layin ka ya katse. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin labaran wasanni na wannan rana ta 12 ga watan Nuwamban 2018, kuma wanda zai share fage da maganar Najeriya. Daga muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles yau Litinin din nan ta fara karɓar horo a birnin Asaba na jihar Delta a can Najeriya din, yayin da take daura damara na gagarumin karin da za ta yi da ƙasar Afirka ta Kudu, don Allah ya kai mu ƙarshen makon nan a ƙoƙarin da su biyun suke yi na shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, wato Nations Cup na shekara mai zuwa. To ana zaton cewa su dai yan Najeriya wato za su share kamar kwanaki uku nan Asabar din kafin su tashi zuwa Johannesburg domin wannan wasu da za su yi. Wannan wasa da Super Eagles za su yi shine wanda zai ba su dama a karon farko tun cikin shekarar tun daga shekarar 2013 na shiga gasar cin kofin kalubalen kana Nations Cup din, amma fa sai sun guje wa a ci su a wannan wasan da za su yi a cikin Afirka ta Kudu. Hali yanzu kuma jarida Vanga ta can Najeriya tana ba da rahoton cewa shi kocin Afirka ta Kudu din Stuart Baxter yana cikin matsin lamba na inna lillahi na lallilalli diyar da zai yi ci Najeriya na akwallon nan da za su yi ya yi. Idan ya kuskure ya bari Najeriya ta ci su a wannan wasan mai yiwuwa ne ya rasa aikin shi domin rashin nasara zai tabbatar da cewa Afirka ta Kudu ba za ta je wannan gasa din ba. To amma ita Najeriya ko dai ta yi nasara kai ko canjin ta yi wato kunnin doki zai ba ta dama ta samu tiketin zuwa wajen wannan wasan da za a yi watakila a ƙasar Kamaru. To yanda wannan take faruwa su kuma mata wato kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Super Falcons GB Laraba Allah kan mu za su tashi zuwa Akara babban birnin ƙasar Ghana domin shiga gasar ta 11 ta cin kofin kalubalen kana mata shi ma da na Nations Cup amma na mata zalla. Najeriya dai sau takwas take cin wannan wasa din kuma yanzu haka tana cikin rukuni na biyu wato group B inda aka hada ta takara da kungiyar kasashen Afirka ta Kudu wato kamar Banyana Banyana kenan da Chipolopolo Queens na Zambia da kuma kungiyar kwallon kafa ta Equatorial Guinea. Manchester City ta caccaka Manchester United a wasan da suka yi na ƴan Manchester a jiya Lahadi inda su ƴan Manchester City din suka lallasa Manchester United da ci 3-1. Rahotanni da tashoshin watsa labarai irin su yayin suka ba sun ce kwallayen da Manchester City ta amfani da su wajen lallasa United din sun fito ne daga ƴan wasanta Ilkay Gundogan da David Silva da kuma Sergio Aguero. To da wannan nasarar da suka samu a filin wasan Etihad din, Manchester City yanzu tana da bambanci ko kuma tazarar maki 12 tsakanin ta da Manchester United, abinda yasa shi kocin Manchester United din Jose Mourinho ke fito ce yanzu su ba batun cin wannan kofi da Premier League suke ba, ta Allah Allah suke su zama cikin wanda suke ma sama da suke da maki mafi yawa. Jama'a abinda ya sauka labaran wasan yau kenan daga Washington, mun baku lafiya.
To gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Na Ibrahim, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta soke wata babbar lambar yabo da ta baiwa shugabar mulkin gwamnatin ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi saboda gumdar ta yi kan yadda ake cin zarafin al'ummar musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. Mummunar wutar daji a jihar California da ke yammacin Amurka ta ci gaba da lashe yankuna da dama a yau Litinin, inda har ta kashe mutane 31 yayin da hukumomi ke cewa ba a san inda mutane 228 suke ba. Hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 yayin da ake nuna fargaba a kan ko sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba mata za su iya shafar yarjejeniyar. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da wata ɗamarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin Kabul. Harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau Litinin a kusa da wani wuri da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe ƙasa da sa'a guda ana gudanar da ita. Aƙalla mutane 6 suka mutu ciki har da mata 3 da kuma wasu jami'an soji 2, sannan wasu mutane 20 suka ji rauni.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa, sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin Kit Holmes, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.